Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaya zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomadiniya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mutane sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta ko ina ake ta adireshin mu na voahausa.com Masu rarro assalamu alaikum Sarkin Hashim Gumel ne tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin dokar kafa mafi karancin albashi zuwa naira 30,000. Haka kuma za ku ji cewa kotu wato kotu ta tsayar da ranar gobe Laraba domin fara sauraron karar da gwamnatin jihar Bauchi Muhammadu Abdullahi Abubakar da kuma jam'iyyarsa ta APC. Haka kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wani tasiri kuke ganin mafi karancin albashi naira 30,000 da gwamnati ta yi zai yi ga rayuwar 'yan Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a shafar rashin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Hukumomi a kasar Netherlands a yau Talata suna gudanar da bincike akan ko akwai yiwuwar aikata ta'addanci a harin bindiga da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu guda biyar suka jikata a birnin Utrecht. 'Yan sanda da lauyoyin gwamnatin kasar sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa mai cewa akwai yiwuwar shirya ta'addanci dangane da wata wasikar da aka gano a cikin wani bangaren jirgin kasan da wasu abubuwa kuma da aka gano da ma yanda aka kai harin. Prime Minister kasar Mark Rutte ya ce hukumomi ba za su takaita bincike akan abu ɗaya ba kamar batun rikicin iyali da ake faɗi. Kamfanin dillancin labaran Turkiya na Anadolu ya ce 'yan uwan Tanis da ake zarginsa da aikata wannan abin da suke kasar Turkiya sun ce harbin wani bangare ne na rikicin iyali. 'Yan sandan sun ce an kama wani da ake zaton shi ne ya kai wannan harin wanda aka gano shi da mai shekaru 37 da haihuwa haifaffen kasar Turkiya wanda ake kiransa Gökmen Tanis sa'o'i bayan harin da aka kai a jiya Litinin. Shugabannin kasashen bangaren yammacin duniya guda biyu masu karfin tattalin arziki sun dau alkawarin karfafa alakarsu tare da kyautata ayyukan sojojinsu. Kasashen Brazil da Amurka ba su taba samun alaka mai karfi kamar wannan lokaci. Trump yana fadawa takwaran aikinsa na Brazil yayin da suke ganawa a madaukakin ofishi na Oval a yau Talata. Shi ma Jair Bolsonaro ya ce ya zo nan Washington ne domin kaddamar da wani sabuwar alaka shekaru da dama ake samu ko kuma ba a samu shugabanni wanda suke ra'ayin Amurka a kasar wato Brazil ba, mafi yawan galibinsu wato suna adawa ne da kasar Amurka. An zabi Bolsonaro ne a matsayin shugaban kasar Brazil ba dadewa ba, kuma an san shi a matsayin abokin Trump wanda yake yankin Tropic mai ra'ayin mazanjiya wanda kuma yayi dirmikiya akan miyagu da masu cin hanci da rashawa kana kuma ya nuna adawarsa ga mulkin kama karya da ake yi a kasar. Ya ce mun cimma babban al'amari mai muhimmanci gare mu. Ya kara da cewa ina kaunar shugaba Trump. Kafin su fara wannan wato daukar tambaya daga manema labarai, shugabannin biyu sun yi musayar rigan 'yan wasan kwallo na kasashen guda biyu a ofishin shugaban Amurka na Oval. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Christchurch na New Zealand sun fara ba da gawarwakin mutane 50 da aka kashe su a ranar Juma'a a wani mummunan harin bindiga da aka kai a wasu masallatai guda biyu da wani ɗan rajin fifita farin fata ya kai. 'Yan sandan sun ce an kammala gwaji akan gawarwakin amma kuma 12 kaɗai ne aka gano su a hukumance. A cikin wannan rukuni kuma an riga an ba da guda 6 ga iyalansu. wata sanarwa da 'yan sandan Christchurch din suka fitar a yau talata na cewa duk da cewa mutane suna ganin wato aikin tantance gawan ba wani abu ne mai sauki mai wahala ba amma yana da wuya kwarai musamman ma a cikin wannan hali da ake fama da juyayin mutuwan nasu ba a bayyana sunayen waɗanda harin ya rutsa da su ba ko da yake an ba da sunaye na farko ga iyalansu tsawon lokaci da aka kwashe ana jira ya ƙara nawaita akan iyalan masu makokin waɗanda suke kokarin ganin sun yi jana'izar masoyarsu addinin musulunci da ya buƙaci a gaggauta wankewa da kuma suturta gawa nan da nan idan yana yiwuwa cikin sa'o'i 24 da rasuwa daga ƙarshen sama da mutane 1000 ne ake sa ran za su mutu a Mozambique biyo bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta kada a kasar wanda ke yankin kudancin Afrika a makon da ya gabata inji shugaban kasar a jiya Litinin guguwan da ake kiranta Idai ta kada ne a birnin Beira mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun Indiya wanda ke tsakiyar kasar Mozambique a ranar 14 ga watan Maris wanda take da iska mai karfin gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda daga bisani guguwar ta shigo gari har ta kai ga yankin Chimanimani a gabashin Zimbabwe da kuma Malawi
labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tomadalla kotu ta tsayar da gobe Laraba 20 ga wannan watan domin fara sauraron ƙarin gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da kuma jam'iyyarsa ta APC suka shigar a babban kotun da ke Abuja yanzu dai ga Abdulrahman Muhammad da cikakken bayani
sai dai kuma tuni manyan jami'an biyu masu takaddama da juna APC da kuma PDP sun bayyana ra'ayoyinsu Uba Ahmed Nana shine shugaban jami'ar APC ga abin da yake shi ma shugaban jami'ar PDP Hamza Koshi Akuyam ya bayyana ra'ayin nasa kamar haka
eh to a gaskiya ba mu ji dadi ba da ita kuma zabe mun tsammanta adalci ta zo yi saboda ba ta dauki bangaren da ya kamata na shari'a ba gurare ta ce ayi kotun ta ba ta kotu bata da hurumi wani guri kamar Adama ta ce kotu bata da hurumi ta hana ta yin wani abu a nan kuma ta ce kotu ta bi ko hurumin kotu
wannan abu ya samu ku sanyin guya kenan
bai samu da sanyin guya ba ai zaben ta fa kole mu muka ci duk wannan hihun da suke adda ba mu muka ci ba ai da sun yi
kuma ga irin bayanan ka yanzu kaman ka gwada kana jin tsoron dan za ka ki
tsoro ba jin tsoro nake ba APC ba ta cewa tana da jama'a ba bata yadda ta ci zaben da aka yi a tafawa balewa kuma bata ce zaben da aka yi a tafawa balewa ayi ma gudi ba abinda ba ta so shine a kirge mun ko mun ta kirga tunda an tabbatar an yi zabe
tunda farko kuwa gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida wa manema labarai niyyarsa na zuwa kotu
I am pursuing the legal angle and I briefed him and he emphasized on that legal angle that is the best approach
gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a hirarsa yace ya shaida cewa zai bi hanyar kotu sannan ya shaida musu cewa zai bi hanyar shari'a kuma ya amince inda yace bin hanyar shari'a shine fi dacewa sai dai kuma a halin da yake ciki shugabannin al'umma jihar Bauchi sun gargadi jama'ar jihar da su kauce ma duk wani abin da zai kawo tashin hankula domin nuna murnan su ga dan takarar da aka ce shine yayi nasara Alhaji Mu'azu Abubakar Tarkunya shugaban al'umma ne kuma tsohon dan siyasa ga abin da yake cewa
to ni dai a matsayina Alhaji Mu'azu Tarkunya na fara siyasa tun 1960 nake siyasa kuma abin nan sai a siyasa mai sa zama jama'a su zauna lafiya a samu abokan arziki da ci gaba shine an yi zabe duk wanda ya ci zabe a bashi in ba haka ba akwai sakamako mara kyau
shugaban kungiyar Safe Bauchi Project Alhaji Sani Shehu shi ma ya gargadi al'umma da su guje ma duk wani halin da zai kawo ya mutsi a jihar Bauchi
Project Safe Bauchi State
ito ni matsayina abu ɗaya ne wanda ya sa dan na daidai tukunna mai yiwuwa za a yi amfani da wannan dama a cikin rafin waɗansu wanda ba lalle ba ne a cikin rafin su a guri na ba na goyon bayan a fito a yi tururuwa a dinga ce sai wani ko kuma kaza da kaza ibin don ko da dai wannan murna ne bai hana komi ba amma abinda nake tsoro shine saboda gaskiya koda zakai murna akwai hanyoyi da yawa na murna.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. To har yanzu da muna Najeriya inda a yau majalisar dokoki ta amince da karin albashin naira 30,000 a matsayin mafi karancin kuɗin da za a biya ma'aikata da shi sabanin naira 18,000 da ake biya a da. Amma masana tattalin arziki na ganin karin albashin ba shine mafita ba ga halin da ma'aikatan ke ciki yanzu a kasar. Ga rahoton Madina Dauda.
Majalisar Dattawan Najeriya ce ta bi sawun takwararta ta majalisar wakilai a yau din nan wajen amincewa da naira 30,000 a matsayin albashi mafi karanci da za a biya ma'aikata bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta gwagwarmaya da kungiyoyin kwadago waɗanda su ne suka kawo shawarar tun farko. Na tambayi sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC Comrade Nasiru Kabir ko ya suka ji da hakarsu ta cimma ruwa sai ya ce
da fari mun yi murna ko mun ji dadin wannan abu amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda za su mika shi mai girma shugaban kasa ya sa mata hannu ta zama cikakkiyar doka inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan kari na mafi kankantan 30,000.
Daya cikin ma'aikatan gwamnati a Abuja Ummi Yahaya ta shiga dauki da murnan karin albashin inda take cewa
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa wannan 30,000 din da aka kara yayi mana amfani dan saboda lokacin da aka kara mana na 18,000 mun yi tunanin zai auki sai mun je kasuwa abubuwa a kasuwa sun yi tsada ba mu san yadda zamu yi ba kuɗi kawai haka nan sai kaga kare to Allah ubangiji ya sa wannan yayi amfani ya mana albarka kuma
to sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya bayyana kadin da cewa zai taimaka wa tattalin arzikin kasa ba ma ma'aikata kawai ba
abinda ƴan kasa suke jira kenan domin wannan albashi ba ma'aikata kawai ake ma ba amma tattalin arzikin kasa ne saboda shi albashin da ake maganin shi ba shine zai yanke talauci ba amma zai taimaka ne wajen rage radadin talauci sannan kuma zai taimaka wa ƴan kasuwa koda ba su sakan da suke bin ma'aikata a biya su kudaden su sannan kuma shi tattalin arzikin kasar zai samu karin kudaden haraji wanda ma'aikata su ne manya-manya masu biyan haraji
amma da director a ma'aikatar al'adu da wasanni na kasa Olusegun Ranshewe karin albashin ba shi da wani amfani ga talaka a yanzu
in ka karbi 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai ka kashe 10 na siya gas ko na abin da ba abinci ne rike abin da ya kamata mu yi ya zamu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko 30,000 aka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka fa da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan 30,000.
Abin jira a gani shine irin tasirin da karin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ma da mambayin a gai sheki. To wani tasiri kuke ganin mafi karancin albashin nan zai yi ga ƴan Najeriya? Tambayar mu gare ku kenan a yau. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan.
Kafin ka zama wani kana fama, ka je ka yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kebbi. Wanne ne akan layi?
Assalamu alaikum Malam Sarfido. Sunana dan Asabe mai fata daga Yauri, jihar Kebbi.
To Malam dan Asabe, me kai wani tasiri kake ganin wannan mafi karancin albashi da aka amince zai yi ga dan Najeriya ko ma'aikaci a Najeriya?
To kamin in yi bayanin tasirin da wannan karin albashi zai yi ga dan Najeriya shine ya kamata a ce wannan karin albashi ya kai 50,000, saboda idan ka dubi 30,000 za ka iske cewa wani ma'aikacin gwamnati kila malamin makaranta ne shina da mata biyu, wani shina da uku, wani yana da yaya 12. Me ya ci, me ya biya kudin makaranta na yaransa da lalura na sayan magani? To gaskiya fi sabilillahi wannan karin albashi an yi kokari, amma ya kamata a ce kudin nan ya kai 50,000, duba da halin da muke ciki na yanzu na tsadan rayuwa, ga kudin wutar lantarki, ga kudin abinci, ga na magani, ga na school fees na yaran makaranta. Amma duk da haka dai gaskiya muna fata kamin a ce gwamnatin ga ta Buhari ta kai karshe, to an samu ƙari mafi karanci na 50,000.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu garza ya Jigawa. Wani ne a kan layi daga Jigawa? Wani ne akan layi daga Jigawa? To da alama layin mu na Jigawa ya goce. To jama'a like mu a bude suke, muna son mu ji wani tasiri wannan karin albashi da aka yi na mafi karancin albashi na 30,000 da za a biya ma'aikatan Najeriya zai ga rayuwarsu. Mai kiran mu na farko da ya ce wannan karin kuɗi kwata-kwata 30,000 ba ta yi ba. To muna son mu ji ra'ayoyinku a ina kuka tsaya ko me kuke tunani akan haka. To ga kira daga babban birnin tarayya. Wane ne daga Abuja?
Yakubu mai show.
To Malam Yakubu, kana kusa da 'yan majalisa a yau suka amince da ƙarin mafi ƙarancin albashi na 30,000. Wani tasiri kike ganin zai yi ga ɗan Najeriya?
Eh?
Kana tare da mu?
Eh, ina jin ka yana bu.
Nace wani tasiri ƙarin albashin da aka yi na mafi ƙarancin albashi na 30,000 zai yi ga 'yan Najeriya?
Eh, a halin gaskiya tasirin da wannan ƙarin albashi zai taimaka kwarai da gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a laikan mu dai har yanzu a bude suke, za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To ga kira mun samu yanzu daga Bauchi. Wanne ne akan layi kuma daga Bauchi?
Ahmad dan Baba Abdul Karim Madaki.
To Malam Ahmad, wani irin tasiri wannan
daga Jolo Kalgamin Bauchi Sarkin Madaki?
To Malam Ahmad, muna sauraron kai, wani tasiri kake ganin wannan?
To a gaskiya zahiri in dai ana son 30,000 din nan ya aiki a cikin kananan karamin ma'aikaci a cikin cigo, a sa price control, aiki a kan duk wanda ya kara kudin farashin kaya, shi yasa muke samun matsala.
To kana ganin dan an kara wani albashin kaya za su kara tsada kenan?
Wallahi zai kara, wallahi za su kara, yan kasuwa za su kara kudin kaya.
To fa
kana ya sa price control shi aiki.
To Malam Ahmad mun
kullun Ahmad dan Baba Kayan Madaki.
To Malam Ahmad, to Malam Ahmad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Jama'a laika ba bude suke. To ga kira daga Yobe. Wani ne aka layi daga Yobe?
Assalamu alaikum. Sunan Ahmad Taka mai lallin kuma fata da mata rubiya a Yobe Nigeria.
To Malam Mutaka, menene ra'ayin kan wannan karin mafi karancin albashi da aka yi?
To alal hakika wannan ra'ayi na da cikin ra'ayi na wannan karin albashi da aka na 30,000 hakika wannan labari yayi kyau. Domin shi da zai ceto ga dukkan ma'aikacin da yake aiki a nan jihar Najeriya. Saboda a matakin cewa 2018 alal hakika a zamanin da muke ciki yanzu yayi kaɗan. Kowa wanda ya duba.
To baka ganin 30,000 din ma ta yi kaɗan?
A'a, hakan ai inda ne ai karin gushin tebe ma an ce karin gushin gaba ne.
Wato wanda zai je sama ne ta kata kada ko?
Na yawwa.
To ba mu ta kafin gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Ondo. Wani ne akan layi daga Ondo?
kana magana da dan kaka Sio Mai Gado da Katifa daga nan titin Odo Jokka Sabo a Kore jihar Ondo a Nigeria.
To dan kaka menene ra'ayinka game da wannan mafi karancin albashi, wani tasiri kake ganin zai iya yi?
To alhamdulillah ni dai mamaki cikin gwamnati bane ko wani aiki a kowace kamfani ne kasuwanci yake. To amma na yi farin ciki da wannan ƙari da aka yi musu.
To akwai wani da ya kira, akwai wani da ya kira yace ku ƴan kasuwa za ku ƙara, za ku ƙara.
Aka ce na wani tana tiri. A gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba.
To dan kaka
Allah ya sa nan gaba ma.
Dan kaka
da daya musu.
Kana tanare ni?
Ina jin ka.
Akwai wani mai da ya kira waya dazu yace mana cewa ku ƴan kasuwa ku za ku ƙara kudaden ku saboda kun ga an ƙara musu albashi. Shin gaskiya ne wannan?
Eh wannan suna irin wannan ka san ra'ayi kowa da irin nasa amma yin wannan ba zai sa wani karin ba tunda ai ba tare an yi daya ba.
To mun gode dan kaka, bar mu je Jigawa. Wani ne akan layi daga Jigawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Garba Akure ne daga nan Malam da local government Jigawa state.
To Garba, menene ra'ayinka game da wannan tasirin wannan albashi?
Eh wannan karin albashi yayi daidai. Abinda hukuma ta kawo shi ne ta daidai ta farashi saboda an kasuwa mu sun bude baki za su kara kaya kudi.
To Malam Garba.
Hukuma ta kawo ta daidai ta farashi.
To Malam Garba, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je jihar Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Sharfilu Hashim Gumal, barka da yamma.
Yawa, baka ka dai.
Mama da Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kanunan Najeriya.
To Alhaji Musa, gashi dai an amince da mafi karancin albashi 30,000 ne, aka ce gani?
Gaskiya al'amari na nuna farin ciki na 100%. Saboda ka san dalilin abin da yasa idan muka yi tunanin cewa wai akai albashin nan 40,000 50,000 mafi karancin albashi. Kaga yanzu 18,000 ma wani wasu jawazin ba sa iya biyan wannan albashin 18,000 din ma. To amma kaga wannan 30,000 tun da gwamnatin ne aka amince da shi. Kaga ai ma'aikata za mu tsaya da godewa Allah a kan irwar kuma zan yi kira ga ƴan kasuwa ƴan uwana dan Allah kada mu amfani da wannan dama mu ci za mu ƙara kayan masarufi ko kuma wasu kaya da cewa wai sun ƙara kuɗi tun daga can ba ƙarin kuɗi muka samu ba to ya kamata mu tsoron Allah a daure a kabar wannan abubuwan tafi daidai wa daida bai ka su ma dan ji sauƙin rayuwa ƙarshe ne muku fata alkari Allah ya ƙara zaman da mu lafiya a Najeriya da ƙasa baki da Alhaji Musa Garo ta ci lafiya.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa daga Kaduna kuma bar mu Bauchi. Wani kan layi aka Bauchi?
Assalamu alaikum Mahmud Lalo, barka da yake.
Yawa, barka da Sarfil Hashim ne ba Mahmud Lalo ba, ya sunan malamin.
Kana tare da Ahmed da wakilutai da gama kuma ta gaba kuma alƙalin kungiyar Bugoya na yankin Katagun.
To Malam, me zaka ce game da wannan tasirin wannan ƙarin mafi ƙarancin albashi da akai?
To har ga Allah wannan tasiri, har ga Allah mun ji daɗi, har ga Allah ana nan mai katana, har ga Allah mun yi musu murna, har ga Allah don har ga Allah wannan mun yi daɗin su iya daɗi, har ga Allah muna fata a kare kuma Allah ya sa wannan gwamnatin ta dore da haka.
To Malam, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daukan waya kuma karkashin daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wannan lokacin dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa ƙarfe 5:06 na yamma. Ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kuma labarin wasannin mu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar da ke makon sana bakwai, inda daidai lokacin da nake hada waɗannan rahotannin labarin wasannin Estad General Seni Kunce na babban birnin Mai ake can ana gogawa, kuma inda ake banza da banza tsakanin AS Police da AS Nijilek. Amma gabanin haka an goga ƙarshen makon jiya tsakanin Sale Sporting Club da birnin Mai da GS Tawa, inda Sahel Sporting Club din tawon birnin Mai tar kakabike GS Tawa da ci 2-1, sai wasan da ya hada Espoir ta da Magaram da AS Duan ta birnin Mai. A nan AS Duan ta custom din ce ta laƙume Espoir ta da Magaram, inda ta karkarke ta da ci 4-5. Yayin da a ranar gobe Laraba za a goga tsakanin AS Gendarmerie Nationale da Akukana Football Club da Arlit Jihar Aga
Mercedes haka ma AS Fantawan Birnin mai ta soja za ta yi karon kusa tsakaninta da Urana Football Club ta Arlette
a yau ne talata babban kotun harkokin wasanni na nahiyar Turai ya yanke hukunci game da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta Paris Saint-Germain wannan ko game da irin tuhumar da ake wa kungiyar na kashe kuɗi fiye da kima wajen sayan ƴan wasa inda kotun ya baiwa club din na Paris Saint-Germain gaskiya kuma ya ci har zuwa yanzu ya cika dukkan ka'idodin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai ta gindaya game da kashe-kashen kuɗi a kowane club na kwallon kafa na Turai wannan zai share fage ga kungiyar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa domin ta ci gaba da sayan manya-manyan ƴan wasannin kwallon kafa da take tunanin za su kai ta gaci a wasannin kwallon kafa na zakarun Turai da ake cewa Champions League a nan da ƴan shekaru masu zuwa shi ko dan gurin ceren ruwa na kasar Faransa Florent Manodo a yau ne ya bada sanarwar dawarsa a fakin gudun ceren ruwa bayan yayi murabus daga waɗannan wasannin tun dawowarsa daga wasannin Olympic na Rio de Janeiro na kasar Brazil a lokacin da dan wasar gudun ceren ruwan na kasar Faransa Florent Manodo ya bar wasannin na ceren ruwa ya koma ne wasannin handball ko na kwallon hannu da ake cewa handball a club din Dax en Provence na kasar Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
Hukumomi a Christchurch na New Zealand sun fara bada gawarwakin mutane 50 da aka kashe su a ranar Juma'a a wani mummunan harin bindiga da aka kai wa wasu masallatai guda biyu wanda wani dan rajin fifita farin fata yayi ɗan sanda sun ce an kammala gwaji da ake gudanar akan gawarwaki amma ko 12 kadai ne aka gano su a hukumance cikin wannan rukunin kuma an riga an bada 6 a cikin su ga iyalansu Shugabannin kasashe biyu masu wanda suke bangaren yammacin duniya masu girman tattalin arziki sun dawo alƙawarin ƙarfafa alaƙar su tare da kyautata ayyukansu na soja. Kasashen Brazil da Amurka ba su taɓa samun alaƙa mai ƙarfi kamar wannan lokaci ba. A cewar shugaba Donald Trump yana faɗawa takwaran aikinsa na Brazil yayin ganawarsu a maɗaukakin ofishi na Oval a yau Talata. Shi ma Jair Bolsonaro ya ce ya zo nan Washington ne domin kaddamar da sabuwar alaka shekaru da dama wanda kasar Brazil ba ta samun shugabannin da ke ra'ayi da gwamnatocin Amurka Hukumomi a kasar Netherlands a yau Talata suna gudanar da bincike akan yuwar ko akwai niyyar aikata ta'addanci a harin bindiga da ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu guda biyar suka jikata a birnin Utrecht
To ma Adalla a gaishe ka. To da takaitattun labarin mu ka karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kuma kada a manta. Za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar da ta bada an gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Nelson. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum